Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 12 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Diya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Kere ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kadan labarai.
To baba, wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsananin. Kusoshin jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun bada tabbaci cewa za su kalubalanci duk wani yunkuri na yin shisigi a wato binciken da mula ke gudanarwa. Kana masu kada kuri'a yankunan gabashin Ukraine da Kremlin ke marawa baya sun gudanar da zabe da shugabannin kasashen duniya ke bayyanawa a matsayin shirme.
To kanan labaran kenan kuka ji. Bayan labarai za ku ji cewa 'yan sandan jihar Imo sun kama wasu mutane da abubuwan fashewa wanda 'yan sandan suke zato bab ne.
Gaskiyar magana akwai wanda muka kama din a mun kama su a Kolu roundabout kusa da UGA bankin UGA mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bomb ne.
To a jamhuriyar Niger kuma jam'iyyun adawan kasar ne suka gudanar da wani gangamin kalubalantar gwamnatin kasar a jiya Lahadi akan abin da suka kira rashin iya mulki.
Sun tsara ya wasu ɗan Niger bussani ba, wallahi wannan gwamnati an bar shi in ba a taka mishi bilki ba, in ba a ce a yi hankali ba, ba a san me zai kai mu ba.
Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. A sa'a ta 11 ranar 11 ga watan 11 wato shekaru 100 bayan yakin duniya na daya, shugabannin kasashe 70 suka taru a dandalin Arc de Triomphe na kasar Faransa domin tunawa da miliyoyin mutane da suka mutu a wannan yaki. Shugaban Amurka da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin su ne shugabanni biyu na kashe da suka isa wurin bikin. A jawabinsa, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi magana akan sadaukar da rayuka da aka yi shekaru da dama da suka gabata a yakin da aka shafa shekaru hudu ana yi a Turai. Yace alfahari da kasa aka san kishin kasa ne. Yace tsofaffin miyagun ɗabi'un da aka yi fama da su a baya suna ƙara da suka ƙara kawo rudani suna nunan kuso kai, wato wani lokaci tarihi yakan yi barazanar sake bayyana yayi kokarin maida hannun agogo baya a zaman lafiyar da muke zaton mun samu a dalilin zubar da jinin kakanninmu. Daga baya jiya Lahadin, Macron ya jagoranci wani dandalin wanzar da zaman lafiya da shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce an yi ne da nufin nuna irin kokarin da ake yi na ƙara samun zaman lafiya a kasashen duniya ko da yake har yanzu akwai aiki tukuru a gabanmu. Shugaba Trump mai yaya takidar kishin kasa da fifita Amurka bai halarci wannan zaman ba. Wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsanani. Kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu kuma mai yiwuwa adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta laƙume. Babban jami'in 'yan sandan arewacin California ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 suke ba waɗanda suke zaune a wannan wuri. Dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya ɗaukar ko allura ba. Hukumomi sun ce an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar daji a ɗaya ɓangaren California, yayin da a ɗaya ɓangaren kuma aka iya kashi 10 cikin 100 na wutar kawai. Sama da ma'aikatan kwana-kwana 8,000 ne suke kokarin kashe wutar dajin a kudanci da arewacin kasar a jihar. Wutar dajin da ta tashi ne sakamakon rashin ruwa da kuma iska mai ƙarfi da ake kadawa. Jami'ai sun ce wutar dajin ita ce mafi muni a tarihin jihar kuma ta uku mafi muni a tarihin Amurka. Cutar Ebola da ta bulla a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta barke a wata Agusta bisa ga cewar hukumomi. Ma'aikatar lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin Benin da ke kudu lardin Kivu na arewa mai mutane 800,000.
Vendredi 9 novembre 2018. Le bilan de l'épidémie de la maladie.
Yace wannan juma'a tare ga watan Nuwamba rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola ya haura lokacin da aka sami barkewar cutar karan farko a shekara ta 1976 a Yambuku dake tsohon lardin Ikwata. Yanzu haka an tabbatar mutane 119 sun kamu da cutar yayin da aka tabbatar da mutuwar mutane 198. An samu barkewar cutar ne a yankin da kungiyoyi dake dauke da makamai suke ta da kayar baya abin da ya tilasta wa ma'aikatan jin kai dakatar da ayyukan da suke gudanarwa ko kuma hana su gudanar da ayyukan yadda ya kamata a lokuta da dama tunda aka sami barkewar cutar ta Ebola. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusoshin jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun ba da tabbaci jiya Lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba Donald Trump a shekara ta 2016 da Rasha daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukama Attorney General Matthew Whitaker zai nemi yi wanda ya rika kushewa binciken kafin Trump ya bashi mukamin. Shugaban jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer zai yi kokarin makala wani kuduri yayin da za a kada kuri'ar amincewa da dokar kashe kudin gudanar da ayyukan gwamnati watan gobe da zai bada damar ci gaba da gudanar da ayyukan inda zai buƙaci cewa a sakarwa mai bincike na musamman Robert Mueller kota ya kammala aikin sa ba tare da tsangwama ba. Dan majalisa Gerald Nadler wanda ake kyautata zaton shine zai zama shugaban kwamitin harkokin shari'a a majalisar wakilai idan jam'iyyar Democrat ta karbi ragamar shugabancin majalisar a watan Janairu. Ya ce abinda kwamitin zai yi na farko shine gayyata Whitaker ya bada bahasi idan ta kama a tilasta shi bayyana gaban kwamitin domin sanin abinda yasa yake kushewa wannan bincike. Sai dai mai ba Trump shawarwari Kellyanne Conway ta yi watsi da damuwar da ake bayyanawa akan abinda Whitaker ya faɗa a lokutan baya dangane da binciken kwamitin Mueller. Ta ce ban ga wata shaida da ta nuna cewa ya san wani abu dangane da binciken kwamitin Mueller wanda yake gudanarwa ba. Daga ƙarshe masu kada kuri'a a yankunan gabashin Ukraine da Kremlin ke marawa baya sun gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi jiya Lahadi, zaben da shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya bayyana a matsayin na boge. An tsawata tsaro a yankunan Donetsk da na Lugansk inda jami'an tsaro dauke da makamai suka rika sintiri. Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai dukansu sun bayyana zaben a matsayin haramtacce wanda kuma zai kawo koma baya a yunkurin da ake yi na wanzar da zaman lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla bari mu faro daga jihar Imon tarayyar Najeriya inda ɗan sandan jihar suka kama wasu mutane biyu da wani abubuwan fashewa da ake zaton bam ne kuma tun ɗan sandan suka fara gudanar da bincike akan abubuwan fashewar. Ga dai wakilin mu Alfonso Okor Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Hukumar ƴan sanda ta jihar Imo ta kama wasu bata gari dauke da wani abu mai fashewa a garin Olu dake yammacin jihar yayin da za su wani bangaren garin domin su ta da shi. A halin yanzu dai ƴan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun, inji kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Malam da Suki Galadanci.
Gaskiyar magana akwai wanda muka kama din, mun kama su a Olu roundabout kusa da UGA bankin UBA. Mun kuma samu dynamite wanda muke saran bomb ne, mun ba ƴan POD namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru. To bincike dai muna kai yanzu haka, mu gane daga ina suka samo kuma menene manufar su kuma daga ina ne inda suka tantara da su, waye suka turo su, abin da ake ciki kenan.
Ko ya lamarin ya faru Malam Abubakar Musa shine limamin babban masallacin garin Olu.
Ranan Juma'a kaman karfe 9 na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu tsire da abakin kofa. Sun sai sun gansu don daya daga cikin su yana saye da wando kirikota na soja. To wannan mutane da Allah ba za su yi ku ba sai su ga mutane sun yawa lokacin karfe 9 mutane suna ta jirga-jirga gurin na waje suna shigowa ne suna fita da sauran su dai haka. Sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana cewa anguwar Idaji. Sai niyan za su kai wannan bombin a can.
Yayin da Malam Yusuf Aliyu daya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku.
Muna nan zaune dai a bakin masallaci daren Juma'a. To mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna tare da kakin sojoji. To muna ganin su musa abin da aka yi da su ba. To sai suka ga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon su ga jama'a sun yi yawa. Sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Ijati Barak. To sun hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank. Akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin. To sai suka tarin da mashin din. Sai suka ce musu sabko sai ɗayan ya ce musu ai ni soja ne ya buke zakwa fitar yin sai ce a'a kaga ba haka za a yi ba. In ma kai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shere ke ne sai ka huce. To sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har dai sun ga ya yi sabko da ya sabko na ɗauke da wata jaka jaka sai suna ga yana ɓoye ta. Sai suka ce ne mi ke cikin jikan da ake ɓoyewa kamar jikan ta kuma na son fito cikin jikan sai hana su jikan da suka kama shi dai sai suka ga ba mu a cikin jikan tashi. Irin wannan bambin nan katsu wanda ya kai girman kwallo to ni sun gaya mana su ne shi amma sunan nashi na manta. To sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi sai da suka bashi wahala suka bashi kashi sannan yace aiko shi aka yi daga ina aka aiko ka daga Fatakun ne aka aiko shi to haka ma jami'an tsaron ne suka kama shi suka hada shi da SS suka yi binciken da suka yi mai da daren nan a shekaru da sahiyar Asabar sun kai awar da shi.
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria.
Jamhuriyar Nijar kuma jami'an adawar kasar ne suka gudanar da wani jerin gwano tare da gangami a jiya Lahadi a birnin Yamai da nufin kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya wato mai mulki kenan wanda suke zarginta da rashin iya mulki lamarin da suke yi wa kallo wata babban barazana ga demokradiyyar kasar. Daga birnin Yamai ga Sule Bomuni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dubban 'yan Nijar ne suka karɓi gayyatar ƙawancen jam'in hamayya na FDDR a wannan Lahadi waɗanda suka taru a dandalin Place du Mont kafin su yi tafiyar da ta kai su dandalin Place de la Concertation da ke kofar majalisar dokokin ƙasa inda suka gudanar da gangami. Wannan shika-shikan tafiyar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman suka yi jawabai. Tsohon shugaban ƙasar ta Nijar na mai cewa 'yan uwana 'yan Nijar abin bakin ciki ne da kasar mu ta fada cikin mawuyacin hali a yau sakamakon rashin iya mulki lamarin da ya haifar da taɓarɓarewar komai a kowane fanni kama daga siyasa tattalin arziki da fannin al'adu in ji shi. Gwamnatin PNDS tarayya na mai kirarin gudanar da manyan ayyuka a tsawon shekarun da shugaba Muhammadu Isuhu ya yi a kan karagar mulki sai dai shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamuwa kusa a ƙawancen adawa na FRDR Muhammad Sani Adamu na cewa waɗannan ayyuka ba a yi su don talakawa ba.
Sun ce su ba mutanen da suke rarraba awaki ba ne ga mutum. Su wasan su ba talaka rancen kuɗi jika biyar ko jika goma ba. Suka ce su ayyukansu na miliyar ne dubu dubu. To mene ne aikin da suka yi? Sun yi jirgin ƙasa daga mai zuwa Dosu. Akwai wanda ya shiga ciki? Akwai kayan da aka kawo? Akwai sufurin da aka yi da ciki? To kuɗin Nijar sun shiga ciki.
tsohon ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba wanne jam'iyyarsa ta MPN kishin kasa ta raba gari da gwamnati mai ci a watannin baya ya halarci zanga-zangar ta ƴan adawa
ya sun tara yawa wasu ƴan Niger bustani ba wallahi wannan gwamnati an bar shi in ba a taka mishi birki ba in ba a ce ayi hankali ba ba a san da zai kai mu ba so muke mu shiga cikin kasan mutane ba kasan al'umma ba wasu mutane ne sun samu iko suke so da karhin iko da karhin kudin da suke samu a cikin iko da karhin tsoron da suke so su ba mutane su rike wannan kasa shi kun ba ta yi
da yake mai da martani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Usman Muhammadu ya musanta dukkan zarge-zargen na ƴan adawa
wannan ƴan adawa mutane ne wanda ai sun yi ikon kasan nan kuma sun taba ikon kasan nan saboda haka in sun zarge mu da cewa ba mu iya iko ba 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 mu ba mu san yadda ake mulki ba gaskiya ne tunda mu ba mu sata kun ba bari ban bari ai sata amma kasan nan yau wanda shekara 5 bai zo kasan nan ba in ya zaka sai ya bace musamman in ka zo garin Yamai hanyoyin da zaka kasa kasani a da yau in ka zo can zaka bace
gangamin na kawancan FM Radio Air ya gudana ne cikin wani na juyayi a sakamakon rasuwar wani na hannun daman shugaba Muhammad Usman wato tsohon ministan ilimi mai zurfi a zamanin jamhuriya ta uku Ahmadu Lawan Edmo wanda Allah ya yi wa cikawa da asubar wannan Lahadi a asibitin Yamai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
To a gaida Salamu Muni Barma a shirin mu na hantsi za ku ji cewa
mu mun kira sunan abin da yaje a gurin siyasa ne ba kuma magana taimako ba to naji in magana taimako ne a lokacin da abin ya faru ina yake shin a lokacin shi ba gwamnatin Taraba bane ko kuma a lokacin bai ji cewa abu ya faru a Gimbun bane ko kuma a lokacin bai san cewa mutanen Gimbu za a taimaka musu ba sai a yanzu suke neman agaji saboda haka fada ya kare tun wata 11 wata 10 yau bai je ba sai yanzu yaje lokacin siyasa ya zo yaje zai musu siyasa da sunan cewa ya je ba da release musu check
to madalla sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoto akan ziyarar da gwamnatin jihar Taraba Darius Dixon Isiyaku ya kai a yankin Mambila wadda ta shafa ma da tashe-tashe hankula a jihar Taraba labarin da ya janyo cece-kuce ga ainihin gwamnati sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 12 ne da minti 18 na dare ga shirin na gaba
Assalamu alaikum. A shirinmu na bayar da muka kawo muku mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu je ba su gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mun fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da Bala Muhammad wanda yake dan asalin jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. Kan zahirin abin da mutanen jihar Zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulmi na rashin tsaro. Bala Muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yakin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a fadin jihar. Amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauki da suka samu. A yau za mu samu ƙarshen hirar da muka yi da Bala Muhammad din. Idan kuma Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnatin jihar kan irin matakan da suke dauka ko kuma suka dauka dan ganin an shawo kan wannan matsala. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Jihar Zamfara jiha ce mai mutane yan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta daɗe da shiga wajen ta boko da ta addinin Islam. Misa mutanen yankin nan idan wani abu ya faru ne abin da yake ban mamaki in har za a karbi kuɗin fansa babu jami'an tsaro ne da za a kai ƙara a ce har an yi cinikin naira miliyan 10 miliyan 20.
To ai su makaraban gwamnati kamar yadda nake ga maka makaraban gwamnati guda nawa aka kama da yawan su sai da aka bada kuɗin aka sako su makaraban gwamnatin ma kansu, saboda kamar yadda ka faɗa da yawan ainihin mu da ƴan boko mu kusan da ƴan siyasa mu sun riga sun bada mu sun yi tailin din mu, dan ya kamata a ce sun fito sun yayata ainihin irin wannan abin da yake faruwa, kamar yadda muke ji a sauran gurare, misali kamar yadda yake ga maka wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu ko za a rasa ɗaya ko rai biyu, zaka ji kowa ya fito yana yayata irin wannan, amma gaba ɗaya da ƴan siyasa mu da ƴan boko mu da ma'aikatan mu kowa ya juya al'umma mu baya, sai lokacin zabe yayi sannan su dawo su ce suna son kurkun irin waɗannan talakawa, to mene wannan riba zaka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa, amma an zo gidanka baka da sukuni baka da mutunci an dauki iyalinka a gabanka an wulakanta a gaban wani lokaci a gaban mutum za a yi zina da iyalinsa babu abin da zai iya yi ko a kama yarsa a tabbata a gabansa, to wani irin wulakanci ne wannan, baka tsira da mutuncinka baka tsira da dukiyarka baka tsira da rayuwarka ba, so me shugabanka zai maka ko mai wakilinka zai maka,
ba za a yi in kuma na fahimci hirin nan ma in ma za a zargi yan siyasa kace su ma jami'an gwamnati ai ba su tsira ba saboda akan iya sace su suma.
To misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba ya da gata tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati, ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tashi ta sa ido ta kare ainihin jami'anta in shi har talaka ba ya da kima a idonta, to amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su a madadin a ce to bari ai amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karbo su, sai kaga su ma wani zumin za a ce kai an ba da kuɗi kafin aka sako su, to idan har jami'in gwamnati za ita gwamnati ta san jami'inta ne kuma za a je a yi negotiation a ba da kuɗi kafin a sako shi, to shi talaka wani gata yake da shi.
In haka ne faɗa mana don kullum nakan yawanci irin wannan abu ya taso nakan tambaya wasu kam waɗannan waɗanne irin mutane ne yan ta'addan nan, yan jihar Zamfara ne ko kuma baki ne da suka shigo daga wani waje, da abun zai bada mamaki a ce ana ta'addancin nan tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar Zamfara suke da zama.
To waɗannan yan ta'adda kamar yadda kai wannan tambaya kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikin su ba, amma mafi akasari da aka tare da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikin su, amma makiyayan nan zaka tada cewa waɗansu su ma ba ƴan Najeriya bane, don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi, abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baƙi ne ai ba mu san ku ba, saboda haka mutanen ku ne suke gaya mana ainihin kafin mu je mu ɗauko ku, kuma abin da zai baka mamaki zaka tada da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin huɗoɗinka da wa kake huɗa yaushe kake dawowa gidanka yaushe kake fita, to kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari idan bera da sata daddawa ma da wari a cikin mu din ma akwai masu ba su bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su dauki mutane, dan dole ne bai yiwa garin da ainihin kai ba dan gari bane kuma ba dan gidan bane ka riga ka san duk shiga da fitar mutum da irin yanayinsa da irin me ya mallaka, amma an kaji za su baka wannan labari wani zuwan har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa, amma su waɗanda aka kama da su ce ba su bukata saboda sun san in an magaya musu ba abin da za su yi, sai ma dai karshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane din, to saboda haka kusa in ce da kai babu irin mutanen ba za samu a cika, akwai ƴan gida akwai kuma waɗanda baki ne, amma lalle kuma irin yanayin harbe da irin yanda suke kawo halin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurɓatattun tsamutsan tsaro koda retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa, so kaga idan abun nan ba an taka masa bulki ba kuma su kansu al'ummar mu kamar yadda muka sha kira gare su lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyarka jihadi ne balantana kai ka dauki dukiyarka da hannunka gaji kai madan ta'adda, to saboda haka koda za a kare mu ya kamata al'ummar mu su daina bada kuɗin, because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗin ne suke sayan bindigogin nan masu tsada, don kamar yadda na faɗa ba a rasa gurɓatattun ainihin wato jami'an tsaro koda suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bulat-bulat din suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa, da in ba dan haka ba da yanzu wannan abin an kai ƙarshensa.
A ƙarshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala?
To alhamdulillah ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da Faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin Zamfaran Anka. Na ji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji hakkotun duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa, sannan kuma sun ba da ɗan wani lokaci ƙanƙani idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawansu su bi su in ba za a jejejen ne kowa ya mutu su rasa rayukansu gara a yi masu haka, to saboda haka lalle mu shawarwarin da muke ba gwamnati shine jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyin su da duk wani harkokin su na rayuwa da ya kamata irin gwamnati, kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya, kuma bai dace ba a ce al'umma sun dauki makamai don kare kansu ba, saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba karama bace. To amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne, da waɗannan jiragen da ake cewa an kai a jihar Zamfara, an ce da dan gari akan ci gari. Saboda haka muna da mutane waɗanda yake sun ba da rayuwarsu, ɗan sa kai ne, in ma suna da tasu matsala me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala? Ko mai dugunin manga Boko Haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su, ƴan katu da gora da suka fito suka nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan. To saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na karamar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su, su za su yi bayani sun san inda mutanen nan suke, kuma a shige suke su ba da rayuwarsu a je da su tare da an tsaron nan, ai musu jagoranci in har ba su sani ba, a ba su bayanan da ba su sani ba, ai nufin su je inda mutanen nan suke ai maganin su. Amma in dai za a zo ana raragarki sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa ƴan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki daukewa sun tafi, to babu ranar da za a samu ai nufin wato bakin zaren wannan matsala.
Mambala Muhammad, mun gode kwarai, wata kila sai wani lokaci mun saki samun dama zan tawo da kai.
To Malam Nasiru, ni ma na gode, Allah ya saka da alheri, kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunnuwan waɗanda aka yi shi domin su. Assalamu alaikum.
Bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri, mun ji wata hirar da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yara Abubakar, wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a dauki matasan kungiyar civilian JTF kusan 8,500 da za a horar da su, tare kuma da biyan su allowance naira 10,015 a kowane wata domin taimakawa jami'an tsaro a jihar. Haka kuma ya alƙawarin ba da tukuncin naira miliyan 1 ga duk wanda ya sanadin da aka kama wani da ke dauke da bindigar AK-47 a jihar. Wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar Zamfara na shirin baiwa wani direba ladan naira miliyan 2 saboda ya bi ta kan wasu masu dake da bindigar AK-47. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta Zamfara. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El-Hisaya, ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfi Hashim Gumul da kuma tawagarsa, yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Wata jaji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci matsanancin iska. Kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu, kuma mai yiwuwa ne adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta lakumi. Babban jami'in 'yan sandan arewacin California ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 suke waɗanda suke zaune a wannan wuri ba. Dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya ɗaukar ko da allura ba. Cutar Ebola da ta ɓulla a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta ɓarke a watan Agusta bisa ga cewar hukumomi. Ma'aikatar lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin Beni da ke lardin Kivu na Arewa, wanda ke da mutane 800. Ƙusoshin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ba da tabbaci jiya Lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba Donald Trump a shekara ta 2016 da Rasha daga duk wani shishigi da sabon mai riƙon mukama Attorney General Matthew Whitaker zai nemi, wanda ya rika kushewa binciken kafin Trump ya bashi wannan mukamin. Shugaban jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer zai kokarin makala wani kuduri yayin da za a kada kuri'ar amincewa da dokar kashe kudin gudanar da ayyukan gwamnati watan gobe.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan safiya. Sai can da Hansi za a ji mun dauke da wasu shirye-shirye, wato karfe 8 agogon Najeriya, karfe 7 agogon Ghana kenan. kafin wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ba da umurni Malam Sidi da kuma injiniya mu na wannan safiya wato Jimmy Cook baba ya kuma kire ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.